السلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتشكين سابا شرم منا فتوي رحمة إندني شيه بلا كبرة نكي قبات الدو أن يشري أهالين ينزو تارد شيه مالم أم الدكتور شك محمد ساني عمر ريجي الليمو. Za a iya aiko mana da tambayoyi akan lambar waya kamar haka, wato 0805-7-9-7-4, 0805-7-9-7-4. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshinmu na yanar gizo, wato fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta, wato Facebook. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصول رمى أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري يفتد حديثي أشكن قتشل للتافنسة لسنة دنسة daga Abdurrahman ibn Abi al-Mawal, shi kuma daga Muhammad ibn al-Munkadir, shi kuma daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Jabir yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana koyar da mu yin istikhara, addu'ar istikhara, kamar da yake koyar da mu, wato yana koyar da mu addu'ar istikhara cikin al'amura duka, kamar yanda yake koyar da mu sura daga Al-Qur'ani ta Al-Qur'ani. Fa qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'atayn min ghairi al-fariida thumma liyaqul اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وتونا حديثي مايكي صلى الله عليه وسلم أنا كوير دا صحابة استخارة. استخارة شيني باوة الله زابي yayin da mutum yake kudura aniyar aiwatar da wani abu. Misali, zai yi tafiya ne, yake tunanin tafiyar nan akwai alkhairi ko babu alkhairi a ciki, yana neman Allah ta'ala ya zaba masa yin ta ko barin ta. Ko aure ne, yake tunanin aure da wance shine alkhairi gare shi ko ko ba alkhairi bane, yana son Allah ya masa zabi na yayi ko kai yayi. Ko wata wani kasuwanci ne da yake so ya fara, yake tunanin akwai alkhairi cikin wannan kasuwanci ko babu, yana son Allah ya bashi zabi yayi ko kai yayi. To wannan abin da zai yi bawa Allah na zabi na ya zaba masa yin abin ko barin sa, shi ake kira al-istikhara. Wannan shine abin da ake kira al-istikhara. Hadisai sun zo daban-daban game da sha'anin istikhara, wanda sahabbai daban-daban suka ruwaito. Akwai hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito wanda yana cikin Al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da kuma a cikin Al-Mustadrak na Al-Hakim bi Abdullahi an-Naisaburi. Akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda shi ma yana cikin Al-Mu'jam al-Kabir kuma yana cikin Al-Mustadrak na Hakim da Ibn Hibban, to Sahih Ibn Hibban. Haka nan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yana cikin Sahih Ibn Hibban. Haka nan akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma Ibn Hibban ya fitar da shi. Akwai hadisin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Al-Mu'jam at-Tabarani al-Kabir, wato sun fitar da shi. To amma duka waɗannan ruwayoyi babu ruwaya da ta kai wato inganci da fito da bayanin istikhara baro-baro kamar ruwayar Jabir dan Abdullah wacce muka karanta yanzu. Ita ce ruwaya da ta fi kowace ruwaya fito da bayanin yadda ake istikhara. Shi yasa ta zama ita ce umda, ita ce madogara a cikin babin istikhara, kusan babu wata ruwaya da takaita, domin ita ce dai bayanin abin daki daki filla filla da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa. Abdullahi dan Mas'ud Jabir dan Abdullah a wannan ruwaya yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'allimu al-istikhara fil umuri kulliha, annabi yana koyar da mu istikhara cikin dukkan al'amura, wato mu yi istikhara kuma ga yadda zamu yi ta a cikin kowane al'amari. Wannan abin da ake nufi da a cikin kowane al'amari, ana nufin al'amarin da ya kamata istikhara akan sa, wato ba komai ne ake yi mara istikhara ba, sai abin da ya kamata a yi istikhara. Tunda kaga mutum ba zai yi istikhara wajen aikata wajibi ba, wato abin da ya wajabta akan sa, babu maganar yayi istikhara shin yayi ko kai yayi, kaga anan istikhara bata zo ba, wajibi kawai wajibi kai shikenan, ba maganar kace Allah ka zaba mu in yi abin nan da ya zama wajibi a kaina ko ka inge shi. Haka nan abin da ya zama haramun, mutum ya guji haramun, wannan ba buƙatar mai mutum yayi masa istikhara sai yayi sallar istikhara shin abin nan da yake haramun kai in yi ko in yi, kaga anan ma babu maganar istikhara. Amma duk abin da yake ba wannan ba, abin da yake mustahabi ne ko abin da yake mandub ne, to za a yi masa istikhara, ko kuma alwajibul mukhayyar, alwajibul mukhayyar ko alwajibul muwassa. Alwajibul mukhayyar shine abin da yake ya zama wajibi amma ba abu ɗaya ba, ko wannan ko wannan ko wannan, to wanne ya kamata kai sai kai istikhara. Ko alwajibul muwassa, wajibin da yake da lokaci mai yalwa mai fadi, kana iya istikhara kai yanzu ko in an juma ko ka bari daga ƙarshe kai, to amma wajibin da yake ba shi da lokaci faffada ko kuma ba an ba mutum zabi bane, to wannan dole ne kawai kai, ba buƙatar kai istikhara. To haka al-umuri kulliha, ana nufin al-umuri kulliha allati taqtadi al-istikhara, al'amuran da suke buƙatar istikhara annabi yana koyar da mu yadda zamu istikhara shi, kamar ya'allimu as-surata min al-Qur'an, kamar yadda yake koyar da mu sura ta al-Qur'ani. Wannan yana nuna maka muhimmancin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan lamari, ta yadda yake ba wa sahabbansa ilimi da koyarwa a game da shi wannan harka ta istikhara, kamar yadda yake koyar da su sura ta al-Qur'ani, kamar yadda Abu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa dangane da sha'anin tahiyya, yake cewa sallallahu alaihi wasallam allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud wa kaffi fi kaffaihi, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiyya wa kaffi fi kaffihi, yana rike da tafin hannuna, wato dan ya nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ya ba da muhimmanci wajen koya masa tahiyya din. A wata ruwaya mai ce shaka ba ya'allimu surata min alquran, kamar yadda yake koyar da mu alqurani. A wata ruwaya yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud harfan harfan ko kalimatan kalima, to yana koyar da mu tahiyya harafi harafi ko kalma kalma. Duk wannan dai ya nuna maka muhimmancin yin istikhara din, saboda istikhara a cikin al'amuran da suke masu buƙatar istikhara ne, to abu ne mai muhimmanci, kuma akan yi istikhara akan abin da yake gingirme ne babba ko kuma abin da yake ƙarami ne, shi ma za a iya masa istikhara, saboda wani lokaci abin da yake ƙarami zai iya zama babba, ko sakamakon da zai haifar zai iya zama babba, saboda haka da babban abu da ƙarami duk sun shiga cikin al'umur da Abdullahi dan Abbas ya Abdullahi dan Jabir dan Abdullahi ya faɗa a cikin wannan ruwaya cewa fil umuri kulliha, wato ƙarami ne ko babba ne, annabi yana koyar da mu yadda ya kamata mu yi istikhara. To yake cewa idza hamma ahadukum bil amri, idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani abu, wato lokacin da mutum ya kudura aniyar aikata wani abu, wato ya ci guri ko ya riga ya kudurce a ransa cewa abu kaza zai yi, kaga wannan ya nuna kenan ba kawai da abu ya dirsa a zuciyar mutum bai masa istikhara, sai idan ya riga ya kudura azama cewa abin nan zai yi shi, to a daidai lokacin ya kamata ya istikhara, wato lokacin da abin ya zama hamma bihi, ya himmatu da aikata shi. Yake cewa idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairi al farida, sai raka'a biyu wacce ba ta farilla ba, wato wannan shine abin da ake bukata da shi ya fara, yayi raka'a biyu ba ta farilla ba. To in aka ce raka'a biyu da ta farilla ba, zai yiwu ko da raka'an nan ta wasu salloli ne waɗanda suke mutum ya saba yin su, kamar rawatib raka'a biyu da zai kafin azhar ko biyu da zai bayan azhar, ko raka'a biyu da zai bayan magriba ko raka'a biyu da zai kafin isha ko bayan isha kaga duk waɗannan daman can yana sallatar su ana ce da su rawatib ko raka'atayil fajr zo za su shiga cikin raka'atayn min ghairil fariida tunda cewa akai min ghairil fariida wanda ba na farilla ba sai dai ana wasu malamai suna cewa ya kamata idan ya tashi yin istikhara to yayi waɗannan raka'o'i biyu da niyyar istikhara din wato raka'atayil fajr ce zai yi to sai hada niyyar biyu ta zama raka'atayil fajr kuma da sallar istikhara domin idan ya zo yayi raka'atayil fajr ya gama sai kuma yayi tunanin ah to me zai hana yi addu'ar istikhara to anan ka ga niyyar ta bujuro masa ne bayan ya gama sallar ba kafin sallar ba kaga waccan raka'o'i waɗancan raka'o'i biyu ba za su iya zama a makofin raka'atayn min ghairil fariida da ake buƙatar yi anan ba saboda haka sai idan yayi niyyar tun kafin ya fara sallah din to babu laifi idan yayi raka'atayn din na raka'atayl fajr din da niyyar istikhara da kuma niyyar raka'atayl fajr sai ya addu'ar da ƙarshe ala ayi halin ne ana buƙatar yi raka'atayn min ghairil fariida yayi su da niyyar zai addu'ar istikhara a ƙarshe to kaga anan din da aka ce raka'atayn wasu malamai suka ce to in yayi raka'a hudu fa ba biyu ba zai iya yin addu'ar istikhara bayan su wasu malamai suka ce babu matsala abinda hadisin yake nuna kasa kasa biyu wasu kuma suka ce a tunda aka ce biyu sai ya tsaya a biyu din musamman ma yadda shi Jabir dan Abdullahi ya bude bayanin sa da cewa annabi yana koyar da mu harkar istikhara din kamar yadda yake koyar da mu surata alqur'ani wanda yake nuna cewa abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi daki baya buƙatar ƙari ko rage kamar yanda a surar alqur'ani ba ta buƙatar ka ƙara wani abu ko ka rage wani abu kai ka karanta ta yadda ka ji ta to kamar haka ita ma abin nan a harkar istikhara take tunda kuwa har an kwatanta muhimmancin ta da muhimmancin karantar da surata alqur'ani to ya kamata kada ya ƙara sama da raka'a biyu din sai yayi raka'a biyu din kai ya wuce nan wannan shi yafi kamata mutum ya lazimce shi ko ya rike shi kasancewar abu ne da duka abin da ake bukata shi ne samun cin wato nasara akan abin da ake bukata ake nema to tunda kowanne ake so ya kamata a takaita akan abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya takaitar da mutum akan sa saboda kai zama raka'atayn ne min ghairil fariida zama raka'a biyu ce ba hudu ba kuma ba ta farilla ba zai yi bayan azhar ba ko bayan la'asar ya gama sallar la'asar yayi to shine kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koyar da mutum addu'ar da zai fada bayan ya gama sallar thumma liyaqul wannan ya nuna kenan ana yin addu'ar din ne bayan an gama sallar ba a cikin sallah din ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce falyarka raka'atayn min ghairil fariida sannan ya ce thumma liyaqul kaga thumma tana nufin tarahi tana da ma'anar at-tarahi wato kazo da abu bayan wani bayan ka gama raka'a biyu sai kuma kazo da addu'ar duk da cewa a cikin sallah akwai mahalli na addu'a kamar sujjada to amma tunda bai ce kayi ta a cikin sujjada ba to sai ka barta kayi ta inda aka ce bayan ka gama raka'a biyu sannan sai kai wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda insha Allah a shiri na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan mai bayanin abinda ita wannan addu'a ta kunsa da kuma abinda zai biyo bayan wannan sallah ta istikhara addu'a ta istikhara Allah ta'ala ya ba mu da ci
amin Allah ya saka da alkhairi da fatan masu sauraro Allah ya ba mu ikon aiki da nasihohin da malam ke yi a koda yaushe malam tambaya ta farko ta fito daga Abban Yusra yace assalamu alaikum malam mecece mace ce tana shayarwa sai bayan ta yi alwala kafin ta yi sallah sai ta shayar da ɗanta shin za ta sake alwala ne ko kuwa
to ba inda aka taɓa cewa shayarwa tana warware alwala ana faɗar abubuwan da suke warware alwala amma ba za ka ji an ce mace ta shayar da ɗanta ba shayarwa ba ta warware alwala dan haka dan ta yi alwala ta shayar da ɗanta alwalarta tana nan
na'am sai wannan tambayar da take cewa malam ina aiki a wani asibiti mai zaman kansa to akwai mutanen da idan sun zo sukan ba mu kuɗi kyauta shin menene halaccin karɓar waɗannan kuɗaɗe
to wanda yake wani aiki na jama'a sai zamana suna ba shi kuɗi idan aikin da yake musu wato wani aiki ne wanda ko su ba shi kuɗi ko ba su ba shi ba dama ana biyan sa zai iya yi babu maganar kuma ya zama akwai rashin gaskiya da za ta biyo baya wani ihsani ne mutum ya ga dama ya masa to ne ba laifi ya karba sai dai in aiki ne wanda yana da alaka da ko raba husuma ko raba wani abu ga mutane misali an baka wani abu zaka raba wa jama'a ko ko wata husuma ta jama'a za su kawo maka kararrabi kamar alkali to kaga alkali in yana karbar kudi na mutane musamman ma waɗanda suke kawo kesa kisai wajen sa to ana tsoron wannan yayi tasiri akan sai kasa yin adalcin da ya wajaba akan sai yayi to anan shari'a ta haramta karbo wannan ko kuma wani abu ne aka bashi wanda mutane suke zuwa yana raba musu to sai zaman wasu suna bashi kudi to ana tsoron anan ma wajen raban yake yin adalci to kaga shi ma sai ce to a irin wannan yanayi ka karbi komai ka karbi kudin mutane kamar mutumin da yake zuwa tattara zakka gurin jama'a to sai su ce ga wannan naka ne ga kuma kudin zakka din mu to shi ma anan ba a san ya karba saboda anan zai iya yin tasiri akan aikin sa ta yadda za a iya dauko kudin da bai cika ba na zakka a bashi ya karba saboda an saba masa ihsani to shi ma shari'a ta hana mutum wanda yake aikin karbar zakka ya daga karbar kudade a hannun masu bashi zakka duk da wajen harka alƙalanci wasu malamai sun yi tafsiri suke cewa idan mutumin da ya baka kyauta din nan dama ya saba baka kafin ma ka zama alƙali wato mutum ne da ya saba maka ihsani tun ma baka zama alƙali ba yakan yi kawo maka wasu abubuwa na alkhairi ya baka to suka ce a irin wannan babu laifi ka karba duk da cewa wasu alkalai waɗanda suke da tsantseni ba sa karba irin wannan kamar ina tunana karanta Muhammad ibn Ali Shawkani yana faɗa a cikin littafin Sanil al-Awtar da ya zo batun alkalanci babin alkalanci kitabul qada da yake yayi alkalanci yake cewa akwai mutanen da na sani suna min kyauta kafin zama alkali bayan na zama alkali na aika musu cewa yanzu an yi min wani mukami ko an bani wani aiki wanda kyauta din nan tana iya yin tasiri ko tana iya sawa in zama mahalli na tuhuma saboda haka a dakata da bani kyautukan da aka saba bani a da wato ya musu bayani to wannan duk yana da kyau ga wanda yake da wara'u yayi wannan amma in aiki ne da ba shi da wannan tasirin kamar wanda yake asibiti yana bada kamar nurse ne ko mai rubuta kati a san ko da ana baka kyauta ko ba baka kyauta ba dole ne ka bada wannan katin ba da tasiri akan aikin ka to dan mutum ya zo ya maka kyauta anan ba cewa dan me ya maka wani yana gadi ko shara wannan ba wani abu ko likita ba a dauki wannan ba bashi wannan babu wani abu
na'am sai tambayar shehu ya ce malam menene matsayin ibadar wanda iyayensu suka tsine masa
to na farko dai iyaye su tsine wa ƴaƴansu wannan ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadu ala anfusikum wa la tadu ala auladikum kada ku riƙa yi wa kawunan ku gona addu'a kuma kada ku yi wa ƴaƴanku gona addu'a annabi baya so a riƙa yi wa juna ko a riƙa yi wa ƴaƴa addu'a mummuna yana da kyau ya zama na shi addu'a ake musu ana Allah ya shirye su koda ko ba bisa hanya daidai suke ba addu'a ake Allah ya shirye su Allah ya gyara su ba su ayiwa ƴaƴa mummunar addu'a ko ma me suke ciki sai dai ayi addu'a Allah ya gyara su Allah ya shirye su haka iyaye su guji la'antar ƴaƴansu su guji cewa za su tsine musu ba daidai suka yi ba koda kuwa Allah yana karba addu'ar da uba idan yayi wa ɗansa to kaga ba daidai bane kuma ya rika barazana zai yi wannan addu'ar ko ma ya zartar da barazanarsa saboda ɗansa ya bata masa rai ko yana yin abubuwan da ya hana shi ya ce zai masa mummunar addu'a ya kai masa kyakkyawar addu'a yana roƙon Allah ya shirye shi wannan shine abin da ya dace annabi ko dabba ya hana ayi mummunar addu'a la'ance ta dabba wannan da muke ta'amuli da ita annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbansa wani ya la'anci dabbarsa ganin dabbar ta ki sauri sai ya la'ance ta sai annabi ya ce to sauka ba za mu tafi tare da abin da aka la'anta ba tunda ka la'anci dabban nan to ba za mu so a ce dabban nan la'ananniya tana cikin tawaganmu ba to idan har dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da la'antar ta ina kuma ga da ga yaya da Allah ta'ala ya ba mutum, saboda ka ba daidai bane tun farko ma ila anta din, kuma har an yi la anta din wannan ba ta da alaka da karbar aikin mutum. Wato zai yi iyayen nasu la'ance shi, kuma in yayi sallah Allah karbu sallar sai karbu zakkarsa, sai dai kuma abinda yake wa iyayen nasa marasa kyau wanda har suka jaya suka la'ance shi, wannan kuma ana rubuta masa alhakin wannan zurban wannan aikin da yayi na sabawa iyaye, wanda shi ma yana nan yana zaman kansa, babu alaka tsakanin wannan da wancan. Saboda haka dan iyayen su la'ance shi, ba za a ce ko in yayi azumi azumin sa bai karbu ba, ko yayi sallah sallar sa bata karbu ba.
Sai yi tambayar da take cewa malam, idan mutum yayi alwala sai kuma ya wanke wa yaro bayan gida, shin ya matsayin wannan alwalar?
Ba ta da alaka, bayan gida na yaro ne, ba nashi ba ne, shi nashi bayan gidan shi zai karya masa alwalarsa, amma bayan gidan yaro wannan ba zai karya masa alwalarsa ba. Mutum yayi alwala ya fada kwata, mutum yayi alwala kuma ya fada kwata alwalarsa, shi sana nan la iyaka dai kawai ya wanke wannan najasa din da ta same shi, yayi sallah da alwalarsa, najasar da ta fita daga jikinsa, wato bawali ko gaidi shi yake karya alwalarsa, amma ba yadda ta fita daga cikin wani ba, ko da ta taba shi wannan ba za ta warware masa alwala ba.
Na'am. Wannan kuma yake cewa malam, meye bambancin diraya da ruwaya?
To wannan mai ilimi ne da alama. Ruwaya shine juyo wani abu daga na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na sahabbansa, to maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ayyukansa ko wani abu da ya tabbatar aka yi tabbatar, ko kuma abin da ya shafi maganganun sahabbai ko fatawoyinsu ko ayyukansu. To mutum ya ruwaito wannan, wato ya ji daga malaminsa, shi ma malaminsa ya ji daga malaminsa har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko har kan wani sahabi, wannan shi ake cewa ruwaya. Yayin da ka ɗauki littafin Sahih al-Bukhari misali, Bukhari ya ji hadisi daga malaminsa Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi, shi kuma malaminsa Abdullahi ya ji hadisi daga Malik ibn Anas, shi kuma Malik ibn Anas ya ji hadisi daga Nafi Maula Abdullahi dan Umar, shi kuma Nafi ya ji daga Abdullahi dan Umar, shi kuma ya ji daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga anan Bukhari mai ruwaya ne, abinda yayi din nan sunan shi ruwaya, ya ruwaito mana hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar malaminsa Abdullahi, shi kuma ta hanyar malaminsa Maliku, shi kuma ta hanyar malaminsa Nafi'u, shi kuma Nafi'u ta hanyar Abdullahi dan Umar har zuwa kan Annabi, wanda ita ake kira ruwaya. Saboda a da can haka ta haka ake bada ilimi, idan ɗalibi ya je gaban malami zai bashi ilimi, to zai koro masa salsalar wannan ilimin da zai bashi, musamman in hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam, zai koro masa salsalarsa, wanda ya gaya mana shi, kowa ne ya gaya masa shi, ko ya ji daga wani, har a faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a faɗi magana, duk hadisan da ka ji ana faɗa ta haka aka samo su, shine ake cewa salsalar hadisi ta inganta ko bata inganta ba. Idan waɗannan mazajen da ya faɗa sanannu ne, amintattu ne, kowa yana da wato alaka da ɗan uwansa da malaminsa da za a tabbatar da cewa ya ji wannan, shikenan sai a ce hadisi ya tabbata. Idan kuma aka samu matsala a cikin mazajen da ya ambata, sai a ce hadisi bai tabbata ba. Ta haka malamai suke bi su gane hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba. Kaga cikin mutanen da zai jero, iya jero wani makaryaci wanda an san shi da yawa annabi karya sallallahu alaihi wasallam, kaga daga nan malamai sai su gane ai wane da aka faɗa cikin sansanin nan ga matsalarsa, malamai sun yi shaida a kansa cewa kaza ne, to sai a jefa da hadisi. Kowa da mai rauni ne, baya rike karatu, an faɗa baya ji daidai, baya faɗa daidai, kaga shi ma wannan isnadin ya zama ba karɓaɓɓe ba. To ta haka suke bambancewa, wanda ita ce shi ne ilmul hadisi riwayatan. Haka ilmul hadisi riwayatan yana da alaka da jin hadisin da ruwaito shi, sannan ilmul hadisi diraya shi ko yana da alaka da sanin hakikanin hadisin da aka ruwaito, yaya mazajensa suke, yaya ɗabaƙaɗinsa suke, yaya ilalɗinsa suke, yaya sharhin wannan hadisi, wannan hadisi nasikh ne ko mansukh ne ko kuma a'am ne ko khas ne, hadisi ne abin nan dilalarsa mantuk ne ko mafhum ce, duk dai waɗannan abubuwa da malamai suke mu'amala da su wajen tantance hukunci da tsago hukunci da bayanin hukunci da sanin abinda hadisi ya kunsa na wajibi ko mustahabi wannan shi ake kira ilmul hadisi dirayatan saboda haka duk littafin da aka yi sharhin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su Fathul Bari kamar irin su Al-Minhaj sharhin Sahih Muslim Ibn al-Hajj ko Al-Mu'lim sharhin Sahih Muslim ko Al-Mufhim sharhin Mukhtasar na Sahih Muslim na Abu al-Abbas al-Qurtubi ko littafin Nailul Awtar na Shawkani da Tarh at-Tasrib na Abu al-Fadl al-Iraqi da sauran littafan da aka yi sharhin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban wannan duk suna shiga karkashin ilmul hadisi dirayatan to da ilmul hadisi an kasa shi biyu akwai ruwaya akwai diraya to wanda ya shafi ta sanin yadda ake ruwaito hadisin da ruwayar sa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tariyar bin salsala da kuma sanin ma'anonin sa da abin da ya kunsa da tabbatar sa ko rashin tabbatar sa wannan yana karkashin ilmul hadisi dirayatan na'am
sai tambayar da ta fito daga Muhammad yace malam ayi min karin bayani akan wannan hadis wato baina kulli azanaini salatun
baina kulli azanaini as-sala to wannan hadisi ne da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar salla ta nafila inda mutum zai inda aka kira salla ba a yi ikama ba kai kira sallah ba a yi ikama ba to akwai sallah da mutum zai yi da cewa rafazan hadisin yana magana addu'a ne baina kulli azane ne addu'a to ana magana addu'a kuma haka nan sallan ma akwai ta tsakanin kowace kiran sallah da sallah to kowace kiran sallah aka yi akwai nafila da mutum zai yi kafin a yi ikama al'azame ne anan ana nufin kiran sallah as-salatin kuma abin nan kai azane ne ana nufin kiran sallah da ikama kiran sallah na da ake yi domin fadakar da mutane cewa lokacin sallah yayi sunan shi azan ita ma ikama in an hada ta da azan to za a bata sunan azan shine malamai suke kira at-taglib wato a rinjayar da sunan al-azan akan sunan al-ikama kamar yadda kuma ke cewa al-abawani yana nufin al-abu wal-ummu wurin jayar da sunan al-abu akan al-ummu haka nan mukan ce al-umarani muna nufin sayyidina Umar da Abubakar wannan shi da ake kira taglib al-muhim dai abinda hadisi yake nuna idan aka yi kira sallah to akwai sallah nafila kafin a yi ikama
na'am wannan kuma yake cewa malam ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul fil nar
wannan hadisi shi ma ya tabbata hadisin Abu Bakra wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul fil nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وتوبا كي صلى الله عليه وسلم كي جاء اذا مسلمي بي سكاي ارانغما ده تكبن سو تو ده وند يي كيسا ده وند اكا كشي دغو تا زاسو صحابي سكا تشي يا رسول الله مون فهمتي ده وند يي كيسا زي تفو تا سبوده كيسان ده يي تو شي وند اكا كشي مي ليفنسا annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisan ala qatli sahibi saboda shi ma yana cike da gurin yaga ya kashe to ya kashe abokin fadansa shi ma yana takwadayi ne ya kashe abokin fadansa illa iyaka dai abokin fadan ya riga shi ne ko ya fi karfin sa har ya iya kashe shi wannan hadisi abinda yake nunawa haramcin musulmi da musulmi su yi fada har akai ga kisa bai dace ba ko bai halatta ba haramun ne musulmi ya daga makami ce zai ya ki dan uwansa musulmi shi ba wancan ya daga makami ya ce zai ya ki dan uwansa musulmi idan aka yi haka kowa ya fito da niyyar kisa to da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe da za su tafi wuta saboda kowa ya fito da niyyar kisa wanda ya fito rai a bace, wanda ma ya fito rai a bace. Babu abin da ya bambanta su illa iyaka, wannan ya riga wancan ne kawai, amma kowanne ya fito da niyyar yayi yayi wa dan uwansa ta'addanci yaga ya kashe shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul fi an-nar, saboda kowa ya fito da niyyar ya kisa. Ita kuma niyya ita ce take hukunta aikin mutum. Idan mutum ya yi niyyar aiki, ya kudura aniyar, ya ci wato alwashin zai yi wannan aikin, ya gama hada niyyarsa, zuciyarsa ta iradarsa ta gama haduwa, sai ya samu tangarda. Ba wai tsoron Allah ne yasa shi ya fasa ba, a'a, wata tangarda ce, wata matsala ce ta sa bai cimma bukatarsa ba, to za a hukunta shi da wannan niyyar da yi kamar ya yi aikin koda ko bai yi ba. Kamar barawon da ya fita sata, ya dira gidan da zai yi sata, sai ya kasance mai gidan a shirye yake, ya rarrake shi, ya kore shi, bai samu ya yi satar ba, to a shari'ance za a rubuta masa alhakin wanda ya sata ne. Ba za a ce saboda ya shiga gidan bai dauka ba shikenan wanda ya fishe shi, a ya dabawo shi yake cewa na gani ba dauka ba ta fidda barawo, to haka yake a shari'a ba ta fidda shi a gurin Allah. Za a rubuta masa kutiba lahu sayyi'a, sai a rubuta kutiba lahu sayyi'a, sai a rubuta masa wannan laifin saboda bai bari dan Allah ba, inda a ce ya samu damar da zai yi satar ga abun a gaba gare shi, kuma yana da ikon yi satar, kawai tsoron Allah ya zo zuciyarsa, zuciyarsa ta karaya, ya tuna lahira, ya tuna makomar rawo a gurin Allah, ya tuna makomar wanda ya ci haƙƙin wani, sai ya fasa ya ce kai ina fasa, sai ya juya ya tafi abinsa. To nan lada ma za a bashi, in tashi sai a rubuta masa hasanatan kamila, kamar da hadisi Abdullahi ɗan Abbas ya nuna, za a ma rubuta masa cikakken lada, saboda anan ya bari ne dan Allah, haka yake da lada. Amma wanda ya fito da niyyar zai yi aiki na laifi, kuma wata wani cikas ya hana shi aikata, to wannan yana da laifin wanda ya aikata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qatil wal maqtul fi an-nar, wanda ya kashe da wanda aka kashe duk za su tafi wuta. Wannan shine sakamakon su. To sai dai ana iya samun wani dalili da zai sa Allah ta'ala ya yi musu afuwa, ya yafe musu, musamman in ya zamana yaƙi ne da aka yi shi da tawili, wato kowa yana tsammanin 100% cewa yana da gaskiya, shi ma wancan ɓangaren suna tsammanin 100% suna da gaskiya, kuma aka samu wasu shaidanu a tsaki wanda su kuma suke son zuzuta wutar yaƙin, to a irin haka to Allah yakan iya mutanen uzuri ko da sun yi yaƙin, kamar yadda ya faru tsakanin sahabbai, tsakanin mutanen Madina ko mu ce mutanen Kufa da mutanen Iraki da mutanen Basra da mutanen Sham, wato tawagar Sayyidina Ali da tawagar Sayyidina Muawiya, ko abin da ya faru tsakanin mutanen Kufa, tawagar Sayyidina Ali kenan da Sabul Jamal wanda suke tare da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda aka tafka yaki har aka zubar da jini aka kashe rayuka a nan gurin, ma aka kashe biyu daga cikin manya-manyan sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi musu albashir da aljanna, Talha ibn Ubaidillah da kuma Zubair ibn al-Awwam. To waɗannan ba za ka ce al-qatil wal maqtul fi an-nar ba, ba ka ce bangaren Sayyidina Ali ko Sayyidina Ali da mutanansa da ɗan mutane, ko Aisha da mutananta da ɗan mutane, ba ka faɗa haka, ba ka ce ai hadisi ne ya faɗa, a'a, su anan tsammanin kowane bangare daga ciki abinda yake kai na gaskiya ne, yana zaton cewa 100% abinda ya daidai ne, kuma aka samu wasu wanda suka shiga tsakiya suka rura tutar fitinar, suka sa abin ya faru ba tare da an yi niyyar yaki ba, kamar yadda tarihi ya nuna cewa akwai wasu munafukai da suke tsakanin da suke cikin rundunar Sayyidina Ali, waɗanda su ake nema daman can sun yi ta'addanci da kashe Sayyidina Usman, ake neman su a yi musu kunci, a yi musu kisasi, sai suka kula cewa in aka samu sulhu tsakanin bangaren Sayyidina Ali da bangaren Nana Aisha, kalma ta hadu bakin su ya hadu to su kashin su zai bushe dan za a zakulo su a abin da sauraka cikin dare ana bacci sai suka raba kansu biyu suka ce waɗannan su je su farma tawagar sayyidina Ali waɗannan ko zai su farwa tawagar sayyidina Aisha sauraka sai dai kawai mutane suna bacci wannan su je ana salon su waɗannan su ana salon su kowa in ya tashi yanzu da takobi to zai ce dan uwansa ne ka masa hari shine kuma guri ya kaure kaga sun hada fadadin ba tare da an fito da niyyar ai fada ba to a irin cikin irin wannan wato guguwa ta fitina za a kashe wannan zai kisa yana tunanin kare kansa yake wannan ma yana tunanin kare kansa yake to kaga ana akwai tawili akwai wani abu da ya haddasa abin wanda suna da uzuri da za su iya gaddamarwa a gaban ubangijin su kaga anan ba ka ce musu alqatil wal maqtul fi nar ba man ba haka ba kawai saboda wani abu na san zuciya wani abu na kabilanci wani abu na bangaranci kawai waɗannan su dauko makamai waɗannan su dauko makamai ai ta fada ai ta sare sare to kowa aka kashe da wanda yake san duk sakamakon su shine shiga wuta wannan shine abin da hadisin yake nunawa kuma har ila hadisin yana nuna dan musulmi yayi fada da musulmi baya kafirta to da za a samu musulmi duk da cewa abinda suka yi dinnan kabira ce tunda har an ce wanda yayi shiga makomashi wuta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu musulmi yace zaltaqal muslimani kaga shi fada idan ya haɗu musulmi da musulmi har aka samu kisa to ba a cewa sun kafirta duk da abinda suka yi babba ne kuma wanda yayi shi ya cancanci shiga wuta sai dai ba duka wanda ya shiga wuta bane yake shiga a matsayin kafiri wanda zai shiga a matsayin musulmi bayan Allah ta'ala ya kone abinda yayi na laifuka a cire shi a kai shi aljanna to kaga wannan musulmi ne amma mai sabo mai kabira musulmi ne fasiki saboda haka wannan hadisi ya tabbatar da abinda anasu shi daban-daban na alqur'ani suka tabbatar na cewa fada tsakanin musulmi ko aikata kabira da musulmi zai yi ba za ta fita da shi daga cikin musulunci ba Allah ya gane da mu
amin sai tambaya ta gaba ya ce malam naji an ce wai da mai yin fim da mai yin waka da kuma kida idan suka mutu suna yi babu su babu rahamar Allah shin haka zancen yake
to duk wanda aka ce ba shi ba rahamar Allah ana nufin kafiri ne kuma bana jin akwai wani malami a doran kasa da ya taba cewa mutum yana waka ya kafirta ko in yana fim sana'ar fim ya kafirta ba wani malamin da ya taba fadar haka a da da yanzu saboda haka kaga ashe a ce ba zai hadu da rahamar Allah ba wannan ba gaskiya bane kuskure ne ta yiwu mutum ya zama a cikin sana'arsa akwai wani abu na saban Allah da Allah baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so shari'a ta yi hani a kansu shi kuma yana yi to wani kai wannan abun bai kai ga kafirci ba to yana nan a matsayinsa na musulmi amma mai zunubi mai saban Allah ya cancanci ubangiji ta'ala ya masa ukuba da ya tana darwa irinsa masu irin aikinsa Allah kuma na iya masa afuwa saboda wasu dalilai da shi ya san su akwai abubuwan da za su iya sawa a yi wa mumini afuwa duk da yana da laifi ko dai dan ya tuba ya yi taubatar nasoha a karɓi tubansa ko kuma a'a wato ya kasance ya yi ayyuka hasanat kyawawan ayyuka wanda Allah ta'ala yake so wanda za su shafe masa laifukansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ka tsayar da sallah a farkon yini da karshen sa da kuma cikin dare innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa da aka tayi wa zama yana da alhasanatul mahiya tayi ubangiji ya jarabe shi da wasu masifu a duniya da za su kankare masa laifukansa da tana yiwa sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ko kayaye taka ubangiji na kankare masa wani laifin sa da yayi ya daukaka wata wani matsayi ya daukaka shi wani matsayi to ubangiji na iya jarrabar wani walike mai saban Allah ne da wasu masifu a duniya dan su zama wanka ko da su zama ruwan tsarki gare shi akan zulubansa ko kuma addu'ar ƴan uwansa mu'mini ko wasu su ta masa addu'a su ta masa addu'ar Allah ya fi masa ko kuma shafa'a nan gobe kiyama ya cika su cikin waɗanda Allah ta'ala zai ce a cece su shafa'ar annabawa ko ta salihai yana iya tsunta kansa haka duk da bai da tabbas amma haka tana iya faru kamar yadda nassoshi da yawa suka nuna haka ko kuma rahmatu arhamir rahimin shi ubangiji karan kansa yayi masa sitira yayi masa rahama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a hadisinsa insha Allah ta'ala zai kira bawansa ya keɓanta da shi yayi magana da shi da shi ba tare da wani tsakaninsu ba ya ce da shi kana iya tuna zunubi kaza kana iya tuna laifi kaza yana cewa eh ina tunawa kana iya tuna laifi kaza eh ina tunawa har sai ya tunatar da shi dukkan laifukansa shi kuma ya ikirari har sai ya sakankanci cewa ya halaka ba makawa wuta za ta tafi da shi ubangiji ta Allah ya ce to na su cece ka a duniya yau kuma zan gafarta maka ubangiji na iya yin wannan shi yasa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa ba sa yanke ma wani hukunci da cewa dan wuta ne kat tun anan duniya su nuna wane su ce ga wane nan alalim musulmi ne ba kafirta ba su ce wannan dan wuta ne wannan baya daga cikin koyarwar aqida ta kware ko su nuna wani haka kawai su ce dan aljanna ne wannan shi baya daga cikin aqidarsu sai idan nassi ne ya bayyana sunan wani ya ce wani dan wuta ne to sukan tabbatar da abin da nassi ya tabbatar kamar yadda alqur'ani ya ce da mu tabbata da abila habin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jidi hablum min masad wannan sura ta tabbatar mana da cewa abu lahab da shi da matarsa da yan wuta ne to anan dole ne musulmi ya yarda cewa abu lahab dan wuta ne matar abu lahab yar wuta ce saboda alqur'ani ya fito karar ya fadi sunayensu ya tabbatar da su an wuta ne kamar irin su fir'auna jannaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab Allah ce wuta ake bujiro musu safa da yamma sannan ranar da alkiyama za ta tsaya a ce ku shigar da fir'auna da iyalansa cikin mummunan azaba to kaga anan Allah ya nassanta fir'auna ya ce dan wuta ne to kaga wanda isa kuma ya ce shi bai yarda dan wuta bane haka nan waɗanda alqur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa ƴan aljanna ne da sunayensu kamar al-ashratul mubashshiruna bil janna din da ake faɗa Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha ibn Ubaydillah da Zubair ibn al-Awwam da Sa'id ibn Zaid da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abu Ubaida ibn al-Jarrah da Abdurrahman ibn Auf waɗannan dukkanin Qur'an hadannan sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan aljanna ne to anan shi ma mu yi dole ya yarda cewa waɗannan masu sunayen nan ƴan aljanna ne to in ba dai waɗanda sunayensu suka fito baro-baro ba to kowa sai dai ka kyauta masa zato idan kaga halaye na kwarai tare da shi kai masa kyakkyawan zato in kuma mummunan ayyuka ne yake da su to wannan ka jiye masa tsoron azabar Allah ba tare da ka yanke cewa in kaga ba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya lullube shi kamar yadda zaka ji suna faɗa wani in kaga ba a ganshi a wuta ba to hayaki ne ya rufe shi wannan baya daga cikin koyarwa ta musulunci saboda haka ko da mutum waƙe-waƙe yake yi ko fina-finai yake yi a cikin waƙe-waƙensa an tabbatar akwai abubuwan da yake yi na rasin mutunci na kalmomin da ba su dace ba yana yada alfasha ko wanda yake fim yana yin abubuwan da ba su dace ba to wani ana masa nasiha ana masa wa'azi ana karantar da shi ana nuna masa cewa abin da yake yi ɗin nan ba daidai ba ne a guri kaza a guri kaza a guri kaza in ya ji abinda aka hana shi ya daina shi kenan, in kuma ya ki ji to wannan ajera ji masa tsoron fushin Allah ranar da Allah zai kama shi. Ana ji amma ba za a yanke cewa shi har abada ba shi ba rahmar Allah ba, ai akwai fitowa daga wuta ko da an shiga. Wanda kace ba shi ba rahmar Allah to kana nufin har abada wannan in ya shiga wuta ya shiga kenan, to kafiri ake gaya ma wannan wanda ya mutu bai musulunta ba shi ne in ya shiga wuta lallai kicin khalidi da fiya abadan ba zai fito ba har abada. Amma musulmi wannan ya tabbata cewa akwai ranar fitowarsa, ranar da zai kone kurmus a cinye dukkan waɗannan laifukan da yayi ya zama kamar gawayi, fito da shi kuma a sashi cikin naharul hayat kurama ta rayuwa a sake tayar da shi cikin wata sura mai kyau kuma Allah ta'ala ya bashi rahmarsa.
Tambaya ta gaba kuma take cewa malam idan mutum ya saki matarsa saki daya ko biyu bayan ta gama idda sai ya ƙara aurenta, to ya matsayin igiyar auren su?
To wannan mun sha ansa wannan shine suke kira mas'alatul hadd. Shin idan mutum ya saki matarsa ta je ta saki aure ta fito sai mata saki daya ko saki biyu sai ta je ta yi aure ta fito saki aurenta, to shin waɗannan saki na baya suna nan ko ba'a? Yanzu auren su zai dawo sabo kamar sabon zubi ne za a yi na saki, waɗancan sun rushe. Anan malamai sun yi sabani amma magana da take ingantacciya wanda ita ce fatawar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina Umar, sayyidina Usman ko kuma sayyidina Ali wanda suka yi hukunci akan cewa mutumin da zai saki matar shi saki daya ko saki biyu sannan ta sake yin aure ta fito ya sake aurenta zai aureta ne akan waɗancan saki da suka gabata, wato wannan aure da ta yi ba zai rushe sakin sa na baya ba. Saboda haka wannan saki daya da yayi mata yana nan ko saki biyu da yayi mata yana nan, in ya sake saken ta za a dora lissafi ne akan na bayan, ba sabon lissafi za a yi ba, wato sabon aure da nata ba zai rushe har sai idan yayi mata saki uku a lokacin da in ta sake aure kuma ya dawo ya aure ta daga baya to za su dawo akan sabon lissafi. Amma in dai ba wannan saki uku ne aka yi ba to sakin baya din yana nan. Wannan ita ce shine abinda sahabbai aka samu sun yi hukunci da shi, duk da ba a samu wani nasi karara da yake nuna nake magana akan mas'alar ba, amma abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi akai babu shakka yafi abinda kowane ne zai tafi akansa, don haka wannan shine yafi daidai yafi zama wato daidai ayi fatawa da shi.
Na'am. Wannan tambayar kuma take cewa malam shin ana iya yi wa sallar kasar nafila?
Kamar yaya sallar kasar? To wataƙila yana nufin mutumin da yake matafiyi zai ci gaba da nafilfulinsa?
Na'am.
Akwai rawatib wato raka'o'in da aka saba yi kafin a zaman gida kafin a yi sallar farilla ko bayan an gama ta, su ake kira sallolin rawatib. Akwai sallar rak'atai al-fajri, akwai sallar witri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi tafiya baya yin sauran rawatib, abinda yake yi a cikin sallolinsa da nafilfilu su ne rak'atai al-fajri da kuma sallar witri. Wannan baya barin su a halin zaman gida yake ko a halin tafiya yake, baya barin sallar witri baya barin rak'atai al-fajri, amma sauran raka'o'i na nafilfilu kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar ko bayan sallar maghrib ko bayan sallar isha'i wannan duk baya yin su, sai dai sallar witri haka uku ko biyar kamar yadda aka sani ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya, to wannan yana yin witrin sa. Haka nan yana yin raka'atai al-fajri raka'o'i biyu da yake yi kafin sallar asuba bayan al-fajr ya kito, wannan su ma yana yin su.
Na'am. Wannan kuma ya ce malam ina so a yi min bayani akan hukuncin cin abinci bayan alwala da kuma wucewa gaban mai sallah.
To yana nufin an yi alwala an ci abinci mai hukuncin sa alwalar? Abinci ba cikin abubuwan da suke warware alwala in banda cin naman raƙumi wannan hadisi sun zo sun tabbata daga ba'iki sallallahu alaihi wasallama wata rana mun taba karanta su anan wanda suke tabbatar da cewa mutumin da ya ci naman raƙumi ya saki alwala domin an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama an tawadda min lahm al-ghanam qala la qala an tawadda min lahm al-jazur qala na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama mun ci naman kananan dabbobi sun saki alwala annabi ya ce a'a suka ce to mun ci naman raƙumi fa mun saki alwala annabi ya ce eh to kaga ashe cikin abubuwan da ake ci na ciye-ciye babu abin da dan ka ci shi zaka saki alwala sai naman raƙumi kuma yana da siya nuna annabi ya bambance tsakanin karamar dabba da kuma raƙumi saboda haka dan mutun ya ci abinci ba zai saki alwala ba Jabir yana cewa kana akhiru amrayni min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana akhiru amrayni min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarka alwudu'i mimma massathu an-nar karshen al'amarin biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam shine barin alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta to baya saki alwala dan ya ci wani abin da aka girka shi a wuta banda wancan hadisi da yake bance naman raƙumi to wannan takhsis ne daga al'umum an kawo hukunci a dunkulasar da kuma wani abu ya zo ya fita daga cikin wannan shi aka ce banda shi wannan shi ne na'am
tambayar Bashir Zango ya ce malam dan Allah ina so a yi min bayani dangane da halaccin tallar da ake dora wa 'ya'ya mata
to asali shi ne miji yana ciyar da iyalinsa ciyar da matarsa ciyar da 'ya'yansa waɗanda ba su balaga ba ba su isa lokacin da za su je su nema da kansu ba wajibi ne akan mai gida ya ciyar da su wannan shi ne dalilin da ya sa ya zama shugaba ya zama mai matsayi akan matarsa akan iyalinsa idan miji ba ya ciyar da iyalinsa su dai su ciyar da kansu to ya sare yadda daraja da shugabancin da Allah ta'ala ya bashi ba wai kawai dan yana namiji ba a'a dan shi ne mai fita ya nemo abin da za a ci wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa ya bashi fifiko akan mace ya bashi fifiko akan mace saboda yana da cikakken hankali da hangen nesa da ba lalle mace ta sanar tana da shi ba yana da karfin jiki da ginin jiki da diri da Allah ya bashi na karfafa mutane da za su iya tunkarar wahala wanda bai ba wa mace ba don haka wannan zai sa ya fita ya nemo abin da za su ci su sha su yi sutura ya kawo musu Allah ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim mazaje shugabanni suke akan mata sure a tsaye akan su sai ya ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su akan sashi da shi wato na hangen nesa na karfin ginin jiki wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka ciyar na dukiyarsu in ya zama na miji ba zai iya ciyar da iyalinsa ba har sai sun fita sun je sun nemo abin da su ci kuwa dora wa yara talla kaga nan ya sare yadda kawamar da Allah ta'ala ya bashi wannan wa bima anfaqu min amwalihim din shi bai yi ba don haka ba wannan ake bukata ba ana bukatar miji ya zama mai tsaye wajen ciyar da iyalinsa abinda za mu yi la'akari da shi a nan shine abubuwan da suke faruwa yanda aka dora wa 'ya mace talla musamman a wannan lokacin namu da muke jin abubuwa na takaici abubuwan bacin rai masu yawan gaske a dalilin 'ya'ya mata da ake dora wa talla a dora musu talla a bata musu tarbiyyarsu a bata musu rayuwarsu su lalace kai ba ma wannan ba a bata musu hatta lafiyarsu domin za su haɗu da wasu marasa imani marasa tsoron Allah wanda ba sa tunanin haɗuwarsu da Allah ranar gobe kiyama ba su tunanin yau bai kuma nasu da rabbil alamin ba sa wannan tunanin da su rika neman yara ƙanana suna lalata su a koya musu shaye-shaye da kalalata da su a sa musu cutar kanjamau bayan sun tashi cikin rayuwa ta wahala sun tashi cikin rayuwa ta jahilci ba su samu ilimi ba a sanadiyar wannan talla kaga babu wani wanda yake ya san abin da yake ya ce ya halatta iyaye mata su rika dora wa 'ya'yansu talla koda ko waɗannan abubuwa za su ci gaba da faruwa, babu shakka, babu mutumin da yake da tunani da ya san abin da yake, yake tsoron Allah da zai irin wannan fatawa. Haka ba daidai bane iyaye saboda talauci, saboda bukata, ko saboda san zuciya, dan wata ba da suke dora wa ƴaƴan nata tallaba wai dan ba a ciyar da ita bane, a saboda kawai tunanin ita ma sai ta tara wani abin duniya, tunanin ita ma sai ta yi kuɗi, tunanin sai ta tara wa ƴaƴanta abin da in an zo aure za ta yi alfahari da shi, wannan suke sa tana dora mata tallabin. Kaga wannan suna cikin karkashin waɗanda suke kashe ƴaƴansu haka kawai saboda tunanin abin da za su samu na duniya, da Allah ta'ala ya hana wannan kuma aiki ne na jahiliya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, kada ku kashe ƴaƴanku saboda kuna cikin talauci, babu kisan da ya kai wannan. Kai idan ma wani ya ce gara ma wacce za a kashe ta tun tana karama ba a bar ta ma ta rayu cikin bala'i da azaba ba, ta rayu cikin mutuwa irin mutuwan nan ta kadan kadan a hankali a hankali, wani ma ya ce gara ma abinda jahiliya suke yi sun fi tausaya wa ƴaƴa mata din sama da wacce za ta rika dora wa ƴarta talla ta fita alala ta yarinyar, a sa mata ciwon kanjamau, a bata tarbiyyar ta tana kankanuwa, ta tashi cikin jahilci da cututtuka da rashin sanin addininta. Wannan tafi ma kashe ƴaƴa, tafi kashe ƴaƴanta mata sama da abin da jahiliya suke yi na tulbuɗe ƴaƴansu da rai, domin wannan ma kashe ta ne da ranta, da sa ta cikin wata azaba mai tsanani, kuma wata azaba mai tsawon gaske. Abu shakka waɗannan Allah ta'ala zai tambaye su, ba na jin akwai wani wanda zai tsaya ya duba irin rayuwar da al'umma take ciki a yanzu ya ce maka ya halatta abinda ake yi na dora wa ƴaƴa mata talla. Wannan wani abu ne da ya kamata gwamnatoci su tashi su ga cewa sun iyayensu an ga an magance wannan bala'i, yana jawo mana musifu iri-iri, abubuwa da dama da suke ta faruwa a ƙasashenmu a yankunanmu, yana daga cikin abubuwan da suke haifar mana irin waɗannan abubuwa da irin wannan sakaci da iyaye suke yi da masu iko, masu ragamar madafar tafiyar da sha'anin al'umma suke yi. Allah ta'ala ya mana dangantaka ya bamu dacewa.
Amin. To masu sauraro, anan muka ka ƙarshen wannan shiri namu na fatawar rahama a yau. Za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0807-5829-7-4, 0807-5829-7-4. Za kuma a iya aiko mana da sakonnin tambayoyin har ila yau ta adireshin mu na yanar gizo wato fatawarrahama@yahoo.com. Za kuma a iya aiko mana ta dandalin sada zumunta na Facebook. Da haka a madadin Shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdulkadir da Awwal Adam Tudun Murtala waɗanda suka sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah. Wannan na saba ne.
Allah harkar tallatan